sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Talata 6 ga watan Disamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Russia ta kai kan Ukraine. Tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaba Russia Vladimir Putin ya yi. Jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwana uku daga jiya Litinin. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda sun kai hari a wata tashar bincike ta 'yan sanda a garin Sai da ke kusa da birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da farar hula. To ko me masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa game da batun lamarin tsaro a Nijar?
A kullumin nan Nijar muna da wannan matsalai. La an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a doki mataki tun ana ga har yojan kilo 100 da abin ziya komo inda yake kilo 55 da babban birnin Yamai.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya sun buƙaci babban alƙalan ƙasar mai shari'a Olukayode Ariwola ya yi murabus bayan da ake ganin ya karya ƙa'idar shari'a. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Russia ta kai kan Ukraine. Tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznikov sun yi Allah wadai da mummunan harin da Russia ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwa da Amurka ke yi wurin mara kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Russia ke yi. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na kowane dare, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kashe mutane hudu a kazamin hare-haren da Russia ta kai a jiya Litinin. Da safiyar jiya Litinin, jami'an kasar Ukraine sun ba da rahoton wasu munanan hare-hare da makamai masu linzami da Russia ta kai a fadin kasar. An yi ta harbe-harbe ta sama inda aka buƙaci fararen hula da su fice su nemi mafaka. A halin da ake ciki kuma, jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi na samarwa da kasashe mabukata ya isa kasar Djibouti jiya Litinin zuwa makwabciyarta Habasha a daidai lokacin da yankin ya fuskanci fari mafi muni cikin shekaru da dama. Ofishin jakadancin Ukraine a Habasha ya tabbatar da tan 25,000 na hatsin Ukraine da aka yi jigilarsa. An ware shi daga hatsin da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki nauyin shigo da shi daga Ukraine. Wani jirgin ruwa na biyu dauke da tan 30,000 na alkama zai nufi kasar Habasha a mako mai zuwa, yayin da jirgin ruwa na uku ke kwasan tan 25,000 na alkama wanda shi ma zai nufi Somalia, in ji sanarwar ofishin jakadancin. A watan da ya gabata ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da shirin da nufin taimakawa kasashen da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci. Ukraine ta ce tana shirin tura jiragen ruwa sama da 60 zuwa kasashen Habasha, Sudan ta Kudu, Somalia, Congo, Kenya, Yemen da sauran kasashe. Masu zanga-zanga a Iran sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku daga jiya Litinin a wani bangare na jerin tarzoman sakamakon mutuwar wata 'yar kurdawa 'yar kasar Iran a watan Satumba da 'yan sandan tabbatar da da'ar kasar suka tsare. Masu zanga-zangar sun yi kira ga masu shaguna a fadin kasar da su rufe kasuwancinsu har zuwa ranar Laraba domin tilastawa gwamnati ta kawo sauye-sauyen dokokinta. Bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta a jiya Litinin sun nuna shaguna a rufe a wuraren kasuwanci na garuruwa da dama da suka hada da Tehran, Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz da Shiraz, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kusan kashi uku na shaguna aka rufe su a babbar kasuwar baje kolin ta Tehran. Shaidu sun ce an girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sosai a jiya Litinin a tsakiyar birnin Tehran. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wani harin ta'addanci da aka kai a tashar bincike ta 'yan sandan garin Sai mai tazarar kilomita 60 daga birnin Yamai ya haddasa asarar rayuka ciki har da jami'an tsaro da farar hula. Hukumomi sun tabbatar da faruwar wannan al'amari kuma tuni suka tura dakaru domin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 2 na safiyar Litinin lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo cikin mota da babura suka bude wuta akan jami'an tsaron da ke tashar binciken 'yan sanda a mashigar garin Sai jihar Tilaberi. Wani mazaunin garin jami'in fafutuka Sidik Bubakar Bello ya yi min karin bayani ta wayar telefon.
Effectivement le poste de police de Sai a fait l'objet d'une attaque terroriste.
Yace haka dai wajejen karfe 2 da ƴan mintoci ƴan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaro inda aka yi musanyar wuta sosai, kuma abin al'ajabi maharan sun halaka jami'in gardin dashi guda, sannan ba a san inda ɗan sanda guda ya shiga ba, yayin da su ma dakarun tsaro suka yi nasarar kashe ɗan ta'adda guda. Wannan al'amari ya jefa jama'a cikin halin zulumi, ganin cewa a bara ma an fuskanci irin wannan hari a tashar bincike ta mashigar Sai, abinda ke kara tabbatar da cewa sha'anin tsaro a gundumar ta Sai na da rauni sosai.
Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de Sai est fragile.
A sanarwar da ta bayar a cikin daren jiya, ma'aikatar ministan cikin gidan Niger ta tabbatar da faruwar wannan al'amari. Ta kuma kara da cewa wani hafsan tsaron gandun dashi ya rasu, dan ta'adda guda ya mutu sakamakon wannan hari. Sannan abin ya rutsa da wasu fararen kula biyu lokacin da jami'an tsaro suka bi sawun mutanen da suka yi wannan aika-aika a cewar hukumomi. Kodayake akwai alamar samun nasarori a 'yan watannin nan a kokarin murkushe aika-aikar 'yan bindigar da suka addabi jama'a a yankin Tilaberi, masu bin diddigin al'amura na kwatanta farmakin na jiya Litinin a matsayin wata alamar kafar da 'yan ta'addan Burkina Faso ke amfani da ita don tsallakowa Niger. Abba dan Illela na da irin wannan ra'ayi.
A kullumin nan Niger muna da wannan matsalai, da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin, sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a dauki mataki. Tun ana ka har yojan kilo 100 da wani abin, yanzu ya komo inda yake kilo 55 da babban birnin Yamai.
A ranar 24 ga watan Oktoba da ya gabata, wani harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Tamu na gundumar Sai ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu, sannan suka kwashi makamai. Sai dai daukin jiragen saman da hukumomi suka tura ya ba da damar fatattakar maharan a daidai lokacin da suke neman mafaka a wata mahakar zinare, lamarin da ya haifar da zazzabar mahawara inda wasu ke cewa an halaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, zargin da hukumomin tsaro ke cewa ba shi da tushe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Manabarma da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar.
Jagororin juyin mulkin Sudan da kuma babbar kungiyar masu rajin tabbatar da demokuraɗiyyar ƙasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin farar hula bayan ƙwace mulkin da sojoji suka yi a bara. Amma manyan jigajigai a harkar siyasar ƙasar sun ƙi shiga yarjejeniyar kuma a bada lokacin fara miƙa mulki ba. tsarin wanda Janar Abdul Fattah Burhan, Janar Muhammad Hamdan Dagalo suka sanya wa hannu tare da shugabannin rundunonin tabbatar da yanci da canji ta bada babbar fa'ida ne kawai ba tare da cikakken bayani ba akan yadda kasar za ta koma kan turbar demokradiyya. An jirkirta wannan tsarin ne a watan Oktoba 2021 lokacin da Burhan ya hambarar da bangaren farar hula na gwamnatin haɗin kan Sudan tare da goyon bayan Dagalo. Shahararren ɗan wasan Brazil Neymar ya taka leda sosai kuma ya zura ƙwallo inda ya matsa kusa da babban tarihi irin na Pele, kuma ya jagoranci Brazil zuwa ƙasar wasan kwata final a gasar cin kofin duniya a Qatar. Neymar ya dawo ne daga raunin da ya samu kuma ya ci ƙwallon ne ta bugun penalty a wasan da Brazil ta doke Koriya ta Kudu da ci 4-1 a wasan zagayen 16 a jiya Litinin. Ya ci ƙwallaye 76 tare da tawagar ƙasar, ɗaya daga cikin tarihin da Pele ya kafa, wanda ya ce zai kalli wasan daga gadon asibiti a Sao Paulo. Na ji tsoro sosai, in ji Neymar, na shiga mawuyacin hali a lokacin da na ji rauni, na yi kuka a baki ɗayan daren. Iyalina sun san halin da nake ciki, amma a ƙarshe an yi nasara, ya cancanci a ci gaba da ƙoƙarin yin jinya. Koriya ta Kudu ta yi ƙoƙarin tsallake zagayen 16 a karon farko tun bayan da ta yi tarihi inda ta yi wasan kusa da na ƙarshe a lokacin da ta yi haɗin gwiwa wurin amsar baƙwancin gasar a shekarar 2002. A ranar Juma'a ne Brazil ta fafata da ƙasar Croatia a wasan kwata finals.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyi masu fafutukar ganin an yi adalci a tafiyar da harkokin mulki a Najeriya reshen birnin tarayya Abuja sun yi kira ga babban alƙalan ƙasar mai shari'a Olukayode Ariwola da ya yi murabus bayan da ake ganin ya karya ƙa'idar shari'a. Ƙungiyoyin na zarginsa ne bisa yaban gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde da shiga wata ƙungiya ta gwamnan jihar Rivers. To ko yaya ƙwararru a fannin shari'a da siyasa ke kallon wannan al'amari? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton.
Babban alƙalan Najeriya CJN Olukayode Ariwola yana tsakiyar wata guguwa da ke kaɗawa da ƙarfin gaske bayan da wasu ke ganin kamar ya karya ƙa'ida na aikinsa na shari'a a yayin da yake magana a wajen wata liyafa da shugaban gwamnonin G5 kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya shirya. An ruwaito cewa Ariwola ya nuna amincewarsa da ƙungiyar gwamnoni na G5 saboda haka ana ganin ya shiga tsigar siyasa tsantsa kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyoyin fafutukan tabbatar da adalci a gudanar da mulki Baba na gari Suleiman ya yi tsokaci.
Wannan maganan da yi zai sa mutane ba za su sami aminci da cewa zai adalci idan zancen siyasa ko kuma na zaɓe an gurbatar da shi gabansa akan maganan cewa an samu mishkila. Shi yasa mun muke cewa saboda irin wannan rashin jituwa ko kuma rashin aminci dalili kenan da muke cewa ya kamata a ce ya sauka daga kan kujeransa domin a sami wanda zai maida gurbinsa.
Wannan batu masanin shari'a Barista Mai Nasara Umar ya yi bayani cewa
su masu alƙalanci masu shari'a din nan ana ɗaukar su ne kamar waɗansu dodannin mutane saboda nauyi da aka ba su a matsayinsu na wakilin Allah, waɗanda suke za su iya bugewa su ɗaure, waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum gidan jarum, waɗanda suke furucinsu zai iya kai mutum a kashe shi ma, waɗanda suke furucinsu zai iya sa a kwance mutum komin girman laifin da ake tunanin aina da shi, wanda kuma furucinsu zai iya sanya a je a ta soke ya kowane. To saboda wannan daraja da girma na mukamin da suke da shi, to shine tsarin mulkin Najeriya ya fito da tsari mai girma sashi na 230 zuwa na 304 na hurumi wanda yake ƙarƙashin bangaren shari'a na su kokari su za su shirya mu kansu ma ka'idojin yadda za su yi aiki. To ɗaya daga cikin ka'idojin shine kar ka kuskura ka je wani taro wanda yake taron nan za a iya kallon ka ta alama kala na wani ra'ayi wanda yake ya kauce mu tunanin kimar haɗin kan ƙasa.
Amma ga masani a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi tsokaci cewa
A yanzu shi kansu wannan kotu sun faɗa shi kwanan ya faɗa ya ce yana da ƙararraki sun fi 6,000 wanda kusan dukkansu na siyasa ne da aka fito da su akan wannan tafiya da ake. To yaya za a tabbatar cewa wannan ƙararrakin ba su shafi irin wannan ra'ayi wasu daga cikinsu za a iya ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne ko kuma a ke ɗaga musu kafa don mutanen wuke ne. Sai haka a gaskiya babban kuskure ne kawai abin da za a iya dai cewa shi ne watakila duk dai da jajirtaccen tsoho. Alkali ne an daɗe ana yi tunda bai daɗe da hawa shugabancin wannan kotu ta ƙasa gaba ɗaya ba za a iya cewa ko da kuskure na farko ne ba sai an ce ya sauka ba amma watakila sai a nuna rashin gamsuwa da abin don a ta haka zai zama na cewa watakila zai ɗau layi shi ma.
Kashi 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara na nuna cewa masu shari'a ba za su fito fili ƙarara su nuna sha'awarsu ta yadda zai shafi ayyukansu na hukuma ba ko da wani hali suke. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sadomu da ku a wani sabon shirin na Saka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan samun cece-kuce da sabanin ra'ayi a tsakanin manyan addinan Najeriya na Musulmi da Kiristoci a Najeriya, musamman yanzu da aka tasowa harkokin zabe a kasar. Sannan kuma me yasa ake zargin wasu shehu na malamai na dukkan addinan guda biyu da cewa sun je huduba a cikin masallatai da majami'un cuci-cuci suna maganganun da ke ƙara ingiza da turzuka mutanen su wanda zai jawo ƙarin rashin fahimta juna tsakanin waɗannan mutanen.
Sunana barista Tahir Umar Tahir, Director General Bureau of Interfaith Communities State. Muna kallon misalan abubuwan da suka faru. Abin da ya faru a Sokoto an ci mutuncin fiyayyen halitta ne, wanda suka ci mutuncin fiyayyen halitta nan sun yi amfani da addinin su wajen cin zarafin addinin mu. Muna da Nogo area. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci Nogo area ne, wanda ya taba shi ya jawo ma kanshi duk abin da ya same shi. Wannan ke nuna wancan bangare na abokan zaman mu sun yi amfani da addinin su sun takale mu. Haka nan kace wannan bawan Allah da aka yi yana kan hanya a matsayin shi na malami, aka yi mai ta'addanci, aka kwace mishi duke shi kuma aka kashe shi. Dole mu sai mun yarda da mutunta addinin kowa. Mu addinin mu ma ya hana a zagi annabawa. Annabi Isa yana da mutunci a tsara addinin mu, duka ma annabawan Allah an hana a taba mutuncin su.
Sunana Bishop Jonathan Maji, shugaban cibiyar maɓulɓular rai da masumbi da musulmi dukkanmu mun kauce, domin abinda za ta hana ne in baka gudumawa domin kai musulmi ko kuwa don kai krista asa na kauce. Halittar Ubangiji bai ba mu addini ba, abinda ya ba mu ita ce kauna. So ana amfani da malamai addinin krista, ana amfani da malamai addinin islamiya domin a ga cewa komai ya rabu. Amma idan mun dubi littattafai ba haka take ba.
Domin ci gaba da wannan muhawara, yau ma muna tare da Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar kiristocin Najeriya. To malamai, bismillah.
Malam Musa Misal, me zaka ce kan wannan magana?
Wannan zance da ya magana a hukunci, daukan hukunci shari'a ce. Shari'a ce take daukan hukunci.
Hukuma
ce take daukan shari'a hukunci. Don haka
kamar
ba wai mutum gashin kansa bane. Addinin Kristanci ta koyar da cewa a idan wani abu zai sa dan uwanka ya tuntube, to kada ka mayi shi. Menene tuntube? In na san zan zagi annabi, zan musguna, zai sa wannan mutumin ya shiga cikin damuwa, ya aikata wani abin da ba daidai ba, to ya kamata na guje shi. To amma matsalan shine su wayanda suka zama jagorori na addinin musulunci, akwai da dama sun fito sun yi ta maganganu. Abin da yaran nan suka yi daidai ne, kaza kaza, an samu a Sokoto, an samu a Kaduna, an samu a Taraba, an samu a Bauchi. Duk irin wa'annan malamin suna zuga matasa ba sa fadan gaskiya koyarwa da annabi zo
da
shi ni na sani cewa annabi yayi rayuwa da wanda ba musulmi ba yayi makwabci da ba yahude wanda yake zuba shara a kofar gidan shi a ƙarshe me ya faru da shi da ya kwanta rashin lafiya annabi ya ga ba a zuba sharan nan yace yaya bana ganin ana zuba shara wannan wuri yayi sai aka ce masa aiwan ya tattaki ya jage shi to me yasa musulman Najeriya daban ne ba za su koyi da annabi ba wani annabin suke koyi da shi abinda nake magana anan shine idan musulunci ana koyar koyi da annabi ne to a tsaya ai gaskiya
yau wato ai abinda nake ta bayyana ni ma magana kenan a bambance tsakanin halayyar ɗaiɗai ko mutane koda ko wasu ma daga cikin wannan a ce suna hawa mambari ko malamai ne misali misali yanzu dan an samu wani pastor ya fito wata magana wata ta zama kuskure amma sai kanta fito ta magana wanda ake ganin daidai ce sai mu koma muna zargin Kirista bayan ga maganar matsayin ta officially na kan bayan ga wannan mun ce alfa sakin musulmi ya dau matsaya gwamna ya dau matsaya an yi kokarin a dau duk abin da ya kamata dangane da wannan amma abin da nake cewa shine a bangaren shugabanci tukunna ba maganar mutanen titi ba yanzu mutumin da yaje yanzu tsakiyar Enugu ko ɗaya daga cikin yankunan South South ya taba ɗaya daga cikin manyan su misali yanzu koda wanda ya rasu misali Izuku kacci mutuncin sa in mutane a kasuwa suka afka mutun zakai mamaki ba zakai mamaki wanda cewa ba daidai bane in ka je Lagos mutun yayi sata kafin ka ce me mutane sun sa masa taya sun kone shi
yayi wata magana
yawa dan haka abin da nake cewa shine su shugabanni tukunna me suka fito suka nuna na cewa kamar yanda ya faɗa yace suna da doka akan wannan sai su fito da shi fili cewa to ya kamata mu kiyaye mutuncin addinin ƴan uwanmu saboda addinin taba mutane ya kamata su daina taba mutuncin wanda mutane suke mutuncin sa domin inda ba ai ba za a fara ba
me rawar malamai masu hudu ba duka sassan biyu da kristoci da musulmi suna taimakawa wajen ingiza wutar rikitan nan tsakanin addinan nan guda biyu a coci da masallatai
galabil aks abinda yake asali shine cewa ina magana akan bangaren musulmi kenan muna da shugabanni wanda ma za a samu zamiyar kafa daga gurin
amma ya magana social media sai a dauka sai a sa social media malami yana magana da zazzafan ra'ayi da wayewa sai a dauka a sa social media wasu sun ji sai su ma sai su zafi
shine nake cewa in an samu zamiyar kafa wayannan dai shugabannin ai kowa da raga ba da shi in dai akwai shugabanni aka isar da sakon gare su za su dau matakin da ya dace amma magana ta gaskiya kamar nake faɗa ne wa yake taka birki a nasu bangaren dangane da wannan musamman kamar da faɗa balancing the equation lokacin da kike cewa abu doka a tsaya kar a dau doka a hannu wannan mataki kake dauka cewa kuma kar a kare dokar domin ai abin da tayi wacce matar da aka halaka duk da cewa misali ba a jira an dau mataki na shari'a na hukuma ba amma shin wannan abin daidai ne ko mahaifina ko dan uwana aka zaga
Malam Musa cikin rikitan nan da ake kwatsam sai magana Fulani ta shigo me yayin yin magana saka Fulani a cikin masu satar mutane da kidnapping da bandit da wayi cikin al'amarin
to zancen maganan kidnapping in ka duba a mu abinda muke duba shine ba Fulani dai yawanci Fulani musulmai ne so idan ka duba Fulani su musulmai ne kuma bara mu san asalin me yasa suka dauki bindiga ba amma ni na sani na tashi a cikin Fulani nayi shadi nayi sharo nayi kiyo to a duk waɗannan abubuwan na tashi nayi su shi Adamu Rikiya ya sani na tashi a kauye to amma na
ya canza daga wancan lokacin na yanzu
daga zuwa yanzu abin da ya canza wasu abubuwa ne na sani Fulani na asali suna da karama domin in ka je riga za a baka madara da safi za a karrama ka za a baka dumame ko kai musulmi ne wa Fulani baya bambanta musulmi ko kuma wanda ba musulmi ba wannan shine ida da na sani da Fulani na asali to amma na da aka zo yanzu abinda muke gani sabanin abinda na sani wannan zancen zan mayar zancen maganar siyasa
yawa
domin zancen ya koma zancen siyasa a lokacin da ake son mu a cimma ba addini ba ana son mu a cimma buri musamman da aka fara siyasa na 2015 an gayyato wayanda ba ƴan Najeriya ba ba sa Najeriya an gayyato su zo su cimma buri kamar yadda dazu na faɗa domin a cire Goodluck Jonathan daga cikin kan mukaminsa to wayannan mutanen su suka dawo yanzu suke addaban mutane a arewacin Najeriya a lokacin da wayannan manyan mu na arewa suke gayyato su suna ganin kamar suna wani abin arziki ne su suna ganin mu kuma yanzu a matsayin mu na kristoci sai muka kalli kaikai tana koma kan mashekiya. Na me yasa da muke faɗan haka? Ai su wa'inda suka gayyato wa'innan ba kristoci bane, musulmai ne. Suka tafi wasu Mali, Somalia, ina suka ce ku zo ku idan gullage ci ku afkan ma kristoci ku kace su. Ku ji musu. Sai kuma gullag Allah ya bashi zuciya na gari, yazo yayi ce shi ya yafe baya bukatun ya tazarce. Ya mika mulki ma Buhari.
Na ji dadi da ka kama magana siyasa. Me tasirin maganganun wasu gwamnoni a arewacin Najeriya al misali wajen ƙara raba kawunan mutane a hanyar addini?
To, kamar yadda na faɗa, gwamnonin nan kowa da kaga gwamna ne yana yi ne domin ya kare kansa da muradinsa. Babu wani gwamna da yake fitowa arewa ko duk Najeriya gabaki ɗaya da zai furto ya maka magana ya cewa yana kare al'ummarsa. Gwamnan guda ɗaya fito, babu shi ko guda ɗaya.
Yanzu wace irin rabuwar kawuna ake da ita a arewacin Najeriya?
Yanzu rabuwar kawuna ka arge an kawo ta tun da an kawo musulun ticket. Ai an kara rabon kawuna.
Amma sauran 'yan takara suna da musulun da krista duka.
To, amma yanzu da kake gani haka a matsayina ni idan an ce zan ba ma ƙuriya ne. Kai ma ka san ba zan ba ma ƙuriya wanda zai ba musulun ticket. Domin wanda zai ba musulun ticket ba zai kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya ba.
To da na fara na ƙarshen nan ai da ma demokradiyya kenan kamar da na faɗa wani abin gaba ɗaya kamar da siyasa ce ba addini ba. Matsalar da muke da bangaren krista shine su dauki abin ce lalle wani addini ne, wannan kwata kwata bai wakilci addini ba. Cewa an kawo su tare daga wani wuri, wannan magana gaskiya bai kamata faɗe ta ma a rediyo ba. Magana ce da kamata a ce akwai hujjarta, kuma ya kamata in akwai hujjar a ɗau mataki a hukunta duk wanda ya yi. Amma babu wannan magana a ciki magana ta gaskiya. Amma magana kuma zaɓe dama shine abin da ya kamata a yi, ba a koma kuma a tunzura mutane ba. A kyala mutane su yi wa kansu zaɓe. Kamar da kace yanzu mutum uku suna da musulun kristiyan. Shikenan sai krista da wanda duk yake gani yana da ra'ayin wannan ya zaɓe su. Haka shi musulmin da yake ganin wannan ra'ayin sa ne ya zaɓe su.
Amma a koma a mai da shi. Watakila shi mai wannan ra'ayi dan jam'iyyar APC ne yasa tana son ta ci zaɓe kuma ba a bashi ticket
ɗin. Eh, akalla sai su gwada musu wannan gobe kaga ba sa sake ba. Eh, kenan. Amma mu dawo kan abin da yake kawo matsala. Ni a wurina abin da yake faruwa shine rashin daukar mataki mu a matsayin addini. Mu ce 'yan siyasa. 'Yan siyasa kamar yanda ya faɗa matsala suke kallo. Abubuwa ne da yawa amma na farkonsu da samu mun gawa tsakanin al'umma.
Amma kalmar kaza an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addinai
din.
Suna amfani da kuɗi, suna amfani da siyasa, suna amfani da dukiya da sauransu wajen kai da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da kirista da musulmi duka.
Suna kokarin shigowa.
Kuma da za mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a cewa mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara ɗin, inda kuma a rana a cewa ɗin za mu duba shin me ye rawar 'yan siyasa a cikin ƙara kawo cici kuce na addini a cikin harkokin rayuwar 'yan Najeriya na yau da kullum. Sannan kuma me ye laifin gwamnati tun tana da shi na ƙara harzuka wannan wuta ta kawo rikicin cici kuce na addini a tsakanin manyan addinan biyu da magoya bayansu ko masu biyarsu. Sannan kuma da yake gwamnatin Buhari tana zuwa ƙarshe, ya za a auna mizanin ainihin rawar da ta taka dangane da kawo sulhu ko fahimtar juna a tsakanin mabiya addinan musulunci da na kiristoci a Najeriya? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu tattauna ko kuma mu taɓa in Allah ya kai mu rana a cewa ci gaba wannan muhawara. Yanzu kan a madadin su baƙin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal tare da Nasiru Adamu Al-Hikaya wakilin mu na Abuja da ya taimaka wajen gayyato mana su, ni ne Aliyu Mustapha Sakkwato a Washington. Mun bar ku lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakkwato, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya. To a takaice, Fadar White House ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da Rasha ta kai kan Ukraine, tana mai cewa hakan na nuni da irin ta'asar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi. Wata sanarwar ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Ukraine Oleksiy Reznevog sun yi Allah wadai da mummunan harin da Rasha ta kai ta sama kan gine-ginen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Austin ya kuma bayyana irin sadaukarwar da Amurka ke yi wurin marawa kokarin da Ukraine ke yi baya na dakile mummunan yaki da Rasha take yi. Jigilar hatsi na farko da aka yi a matsayin wani bangare na shiri da kasar Ukraine da kanta ta yi samarwa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin.
a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.